أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أقوديا قال من قوى من قومي واندى يساك قدر أقوام أولنا مجلسي من البركة واندى أشند مكسابة كرن تبتاهم الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. Wanda kuma da kaddarawar Allah da kuma falalar shi da baiwar shi muka sauke wancan littafi, ko muka ce ma'ana bayan shi za mu samu wani littafi wanda yake shige-shigen shi, ya kasance littafi ne wanda yana bayani akan hadisai amma kuma akan babin fiqhu. To shine sai muka zabi littafin Umdatul Ahkam, wannan kuma shine darasi na farko kenan zai kasance a cikin wannan littafi mai albarka a wannan rana ta Subdu, yaumuna 1 ga watan 1. Kaga tarihi ya zo daidai kenan, daya ga watan 1 1444 hijira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To muna addu'a ga Allah ta'ala kamar yadda ya nuna mana gashi wa mun fara wannan littafin, Allah ya nuna mana yadda za mu kare shi a cikin yanayi mafi kyawu, kuma Allah ya ba mu iko da jajircewa wato wajen kula da kuma halarta, da kuma Allah ya mana buɗi da fatahi wajen yin bayanin da ya dace game da abin da ya shafi wato wannan littafi. Tarihi na miladi yau muna 30 daidai, shi kuma ga watan 7 2022 miladiya. Littafin da za mu karanta shi ne Umdatul Ahkam. Sunan shi murakkab ne daga kalmomi guda biyu, akwai al'umda akwai al'ahkam. Idan aka ce al'umda shi ne ma yu'tamadu alayhi, abinda za a dogara a kan shi, shi ne mana al'umda. Jam'in shi umat, mufradin shi al'umda. Don haka ma ake cewa wato Umdatul Madina, mana sarkin gari ko mayor, sai a ce mishi Umdatul Madina ko Umdatul Qarya. Ko kuma idan aka samu wata bataliya ta sojoji, wato shugabansu ana kiran shi al'umda, ma'ana Umdatul Askar. Ina ta gani haka nan wannan kalma ta al'umda malaman nahwu suna amfani da ita, sai ka ce ai wannan kalmar ko wannan ma'ana umda ce. Me ma'ana al'umda? Alladhi la yumkinu hazfuhu fil kalam, sai a ce wannan umda ne. Kenan kalmar umda ma'ana abinda za a dogara da kanshi, har ma a gida jagoran gidan ko mu ce mai gida ana kiran shi Umdatul Ahad, ma'ana kenan wanda 'yan gidan duka da matan da yaran da kowa ma'ana bukatunsu bayan Allah ta'ala suna kuma zuwa gare shi. Kenan shi ne wanda kominsu dai shi ne, shi ake kuma zuwa gare shi. Kenan kalmar umda shi ne abinda za a dogara. Ina ta gani ita kuma kalmal al-ahkamu jami'i ne na al-hukmu idan aka ce al-hukmu shine al-ma'ana al-qa'ida kuma da Hausa muna cewa hukunci mu ce hukunci hukuncin shari'a al-ahkamu shar'iyya to idan muka rakkaba su muka ce umdatul ahkam sai zama littafin kenan wato abinda za a dogara a kan shi ta bangaren hukumce hukumce na shari'a shi ne ma'anar littafin shi wannan ma'anar littafin ma'ana abinda za ka dogara da shi game da abinda ya shafi hukumce hukumce na shari'a to shi wannan abin dogaro ne ina ta gane haka mawallafin shi ya zaba kuma ya sanya mishi wato wannan suna kuma ne littafin ya karbi sunan nashi kamar yadda zamu gani insha Allah a wannan game da abin da ya shafi shi littafin sai mawallafin littafin ya kamata a ce kafin mu karanta littafin su ya kamata a ce mun san wani abu daga cikin tarihin shi shi mawallafin littafin a tarjumar littafi zamu daukata ne daga sharhin wato tafsirul alam na malam Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam wanda yi wato sharhi to zamu karanta kadan daga cikin tarjumar shi kenan shi ma wanda kullun tahi mu san ko shi waye a malike cewa hadhihi tarjamatu lil muallif ma'ana wannan abu ko wannan abin da zamu karanta tarjama ce ta shi mawallafin littafin idan aka ce tarjama ba na kaman tarihi wani dan takaitaccen bayani akan shi yace la khasnaha mun yi talhisin ta mun takaito ta ma'ana mun tato ta min tabaqatil hafiz ibn hajar ma'ana ita wannan a tarjama kenan an ciro ta ne daga littafin Ibn Hajar afwan littafin Ibn Rajab daga nan ne ko na na'am kenan muka ce wannan tarjumar an ciro ta ne daga littafin Ibn Rajab al-Hafiz Ibn Rajab littafin ana kiran shi zailu a tabaqatul hanabila domin akwai littafin tabaqatul hanabila na al-qadi abi ya'la ya dauko dukkan maluman mazhaban hanabila sai yayi tarihin su shi kuma wato ibn rajab al-hanbali shi ma sai ya dauko ya kara akan wancan littafin to shi wannan littafin nashi wanda ya kara shi da ake kiran shi zayru tabaqatul hanabila to a cikin shi shi kuma mawallafin littafin wannan ba hanbali ne to a ciki yayi tarjumar shi dan ya tsara littafin ya bi shi ne akan al-wafayat kuma da wanda suka mutu daga shekara kaza zuwa shekara kaza sai ya tarihin su haka to har yazo kan shi wannan malami wanda ya wallafa wato wannan littafin malaka fa innahu qad aqala fi tarjamatihi a can idan ka koma zailu tabaqatul hanabila wato ibn rajab yayi tarjuma yayi tarihin mawallafin wannan littafin tarjumar take mai tsawon gaske sai ce wa nahnu nulakhisuhu ma yakfi alqari malaka amma mu anan zamu dan zo mu takaita wani abu daga cikin tarihin shi wanda ya ishe ka kai mai karanta littafin ko mai saurare inda ka ji zai baka haske game da shi mawallafin wato wannan littafin malace littila'i ala shay'in min hayatihi wa manzilatihi wa asarihi kenan dan kai mai karanta littafin ka dan san wani abu daga cikin rayuwar mawallafin wannan littafin da kuma matsayin shi a fagen ilimi da kuma irin abubuwan da ya bari na abin da ya shafi ilimi ya kamata a ce ka san su to su ne za mu gani na farko shi wannan malamin malace huwa al-Sheikh Abdul Ghani Abdul Ghani mana shine shehun malami wanda sunan shi shine Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Sarur bin Rafi bin Hassan bin Ja'far al-Jamma'ili maulida mana mutumin Jamma'ili garin da aka aihe shi Jamma'ili al-Maqdisi maqaman amma kuma garin da ya rayu mana birnin Qudus zamuci al-Hanbali mazhaban kuma mazhabar shi ta fiqihu ita ce mazhabal imamuna Ahmad bin Hanbal kenan dai wannan shine sunan shi kuma ana kiran shi Abu Muhammad ana mishi laqabi da Taqiyuddin kasancewar mutum ne wanda yake yana tare da takawa sosai malaci wulida fi am 541 wannan malami an haife shi a shekara ta 541 ta hijira kenan aka haife shi wa kana sinnuhu fi sinni al-imam al-mashhur al-muwaffaq bin qudama wato shekarun shi shi wannan malami Abdul Ghani tsara ne ko wanda suke ma'ana shekaru daidai ne da shekarun malami wanda yake shahararre wanda ake kiran shi al-muwaffaq ibn qudama wani shahararren malami ne shi ma a mazhaba ta hanbaliya wani ya dori littafi na shi umda ne a cikin wannan mazhaba wanda ake kiran shi al-muguni a cikin fiqhul hanbaliya to da shi wannan malam Abdul Ghani da shi al-muwaffaq ibn qudama ma'ana tsarin juna ne tare suka tashi malace wa bainahuma suhbatun wa zamala fi dirasati su wadannan guda biyun akwai abakantaka tsakankanin su ina fatan gani da suhba da zamala mana kenan kusan ma'anoni ne kalmomi ne masu ma'ana biyu wanda suke nuna abakantaka ma'ana abakin juna ne kuma sun lazumci junan su a fagen neman ilimi illa anna al-muwaffaq sai dai shi ibn qudama al-muwaffaq ibn qudama yamilu ila al-fiqh kasa idan tsara suka tashi ake karatu kuma to kowanne zaka ga yana da wurin da yake karkata zuwa gare shi shi ibn qudama ya fi karkata abin da ya shafi fiqh kina ta gani wal mu'allif amma mawallafin wannan littafin umdatul ahkam Abdul Ghani shi kuma yamilu ila al-hadisi shi kuma yayi karkata wajen fannin ilimin hadisi duk da cewa kowannan ada in aka ce mutum malami ne to fa malamin ne sai da ka samu wani fanni zai yi bashi muhimmanci amma ko ina an ka tabo shi to fagen shi dogane wane ne komi ina tana fahimta to amma duk da wannan idan ya ga mutum ya dan karkata wani wuri to shi ibn qudama ya karkata wajen fiqh shi kuma Abdul Ghani ya fi karkata wajen ilimin hadisi malice rahala jami'an ila Baghdad su waɗannan guda biyu da ibn qudama da shi Abdul Ghani gabaki ɗayan su sun yi tafiya zuwa garin Baghdad saboda me neman kuɗi ko saboda neman ilimi da saboda fage ma'ana zancen da ake kenan kuma dama magabata su haka nan ne kuma daga cikin tsarin su daga cikin ladabi baya halitta kai wannan rihilar sai ka gama kusan da malaman garin ku kana farawa ne da nagarin ku in ka kare da su na karkarar ku in ka kare sai ka shiga wasu wuraren da to da wala ka ji an ce mutum yayi rihila to na ya gama na kusa-kusan shi ya kare da shi to su waɗannan wato sun yi rihila zuwa garin Baghdad Baghdad birni ne wanda yake da dadde wanda yake da tarihi a fagen ilimi a wancan lokaci in ma malami bai je ba a cikin tarihin shi bai je Bagdad ba to bai kai ya kawo ba idan ana so a ce malami ya kasaita sai an ce to ai a cikin tarihin shi ai ya je Bagdad a to wannan ba karamin dalibi ne ba kina ta fahimta to su bi guda biyu gabaki dayan su ma'ana sun yi rihila ta neman ilimi zuwa garin Bagdad malai ce li talabil ilmi dan neman ilimi falaqiya biha afadil ulama a wannan gari suka hadu da manyan malami domin muna ba birnin malamai ne ba abinda ake sai ilimin to anan sun hadu da manyan gawurtattun malamai na hakika fa akhadha anhum suka dauki ilimi kala kala a wurin su zalance wajen tafsiri wajen fiqhu wajen usul wajen kowane bangare malice wa min mashayikhihima fi Bagdad daga cikin malaman su a garin Bagdad akwai al-sheikh akwai malam Abdul Qadir al-Jilani na'am ai ana ji magana shi wannan ana bayani shi ko kuma sunan shi ko na'am Abdul Qadir al-Jilani malami ne waɗanda mabiya mazhabal qadiriyya suke jingina kansu zuwa gare shi malami ne wanda yake ya kai malami gawurtaccen malami an haife shi a shekara ta 470 ya mutu 561 shine Abu Muhammad Abdul Qadir bin Musa bin Abdullahi al-Jailani ko kuma a ce al-Kailani malami ne ahlus sunna malaman tarihi waɗanda suka karanci tarihin malamai sun musu shaida da wannan har malamai sun wallafa littafai game da abin da ya shafi irin ƙaryayyaki da aka ƙirƙiro aka jingina ya mafi yawan abubuwan da suke faɗa su masu faɗan mafi yawan ƙarya ce aka jingina mishi da aka malami ne na Allah taqiyyi kuma ma'ana rabbani mai bautar Allah matuƙa shi Abdul Qadir kenan ina ta gani to shi wannan mazhaba ko kuma mu ce wannan a tariƙa ta Qadiriyya jingina mishi haka galibi abin da ake faɗa ba shi ya faɗa ina wata gani kuma da tawon shi ma za ka ga wasu abubuwan da shi kanshi ya yaƙi da su amma za ka ga su sun zo suna yi to haka ne za ka ga waɗansu daga cikin shugabannin waɗansu ɗariƙoƙi wani mutumin shi da kanshi ya tabanna ɗariƙa shi ya ƙirƙiro kayan shi kuma har yana waɗin maganganu komai shi ya tsara a ciki amma waɗansu ba su ma san ba wannan ɗariƙa ko mutanen Allah ne bayan sun mutu shedan ya zo ya haɗu da wasu a zo a haɗa abubuwa a riƙa bauta a ce daga gare su ne alhali ko ba daga gare su ba ne to masu malaman tarihi sun ce ma farkon zuwansu Bagdad gidan shi suka fara sa shi Abdul Ghani da shi Al-Muwaffaq sun zama a wurin shi sun yi karatu hakanan sun yi a waje wani gawurtaccen malami wanda ake kiran shi Ibn al-Mani malice wa kana al-mutarjim lahu rahimahullahu jawwalan fi talab al-ilm wato shi wannan malamin da muke tarjuma shi mawlafa wannan littafi Umdatul Ahkam malice ya kasance ma'ana talibin ilimi ne a lokacin da yake neman shi kuma malami ne wanda yake ya yawaita kai kawo da tafiya wajen neman ilimi ya baya kasa a guiwa kuma baya gaciyawa wajen zuwa neman ilimi ya je can ya je can ya je can kenan war halal ilaihi kenan duk inda zai je wani ilimi yana bukata to baya wani wata wata sai ya zuwa gare shi malace fa dakhala Masr saboda wannan neman ilimin ya kai shi har ya zuwa garin Misra summa asbahan ya je garin asbahan summa rajaa ila Dimashq sannan ya dawo zuwa garin Dimashq walaqiya fi hadhihi albilad ma'ana ya hada a cikin waɗannan garuruwan duka da ya tayi kibarul ulama kenan ولقي في هذه البلاد كبار العلماء يا حدو a cikin wadannan garuruwan da manyan malamai faqara alaihim wa akhadha abu yayi karatu a wajen su ya dauki ilimi mai yawa a wajen su wa bahathum wadansu ma'ana malaman ma'ana sun yi bincike a tare an tattauna wadansu matsalolin falamma staqarra bihi tasyar fi dimash wato yayin da kai kawo ya cike da shi ya kai shi zuwa garin Dimashq akafa ko sai duku mana kai kawo mana ya tabbatar da shi a garin Dimashq akafa ala tadrisi wat ta'alifi wan naskhi wal ibada kawai sai ya zauna ba shi da aiki sai karantarwa sai wallafa littafi sai kofan littafan maluman da suka gabace shi sai bautar Allah ta'ala ثم ذكر ابن رجب سأنا ابن رجب يا أمبتا يا أمبتشي أشكون وتشليته نشكنا طبقات الحنبلية كوهنابلة طبقات الحنابلة كنن واتو أول تشليته كن هيدا كتشن مكوكوفو وانا ترجمه كو تو أشكي يا أمبتشي ثناء العلماء عليه كنن ذكر ثناء العلماء عليه معناه يا أمبتشي irin yabo da malamai suka yi mishi da ba babu wanda yake sanin malami sai wa sai malami kowane fanni ma'abuta cikin su suka fi sanin waɗanda suke ciki in ka zo ana zancen masu kuɗi su suka san mai kuɗi masu kuɗi kai daga ni sai ka rika duhu ka rika cawa da kana wa da kana amma wanda suka san hakikani sai su wa sai masu kuɗi haka dan ka zo cikin ɗan duniya to babu wanda ya san su waye ɗan duniyar tantirai sai su wanda suke ciki to haka zo fage ilimi ba wanda suka san wane ne malami sai su malama to ta nan ne ake gane wane ne malami na haƙiƙa kenan Ibn Rajab ya ambaci irin yabo da malamai suka mishi masu yawan gaske a can wa hifzihi limutunil ahadith da kuma irin haddada shi wannan mawallafi wannan littafin yake da na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam matanannuka na hadisai ya harrace wanda babu iyaka wa asani da hada kuma sanadodin su ke bayar nan zuwa ne a ce ka kware kai malami ne ka zo ka ce hadisin Abu Hurairah kaza su ba haka ba duk da cewa yanzu ana samun wadannan maluman kan mutun zai dauko hadisi to sai dauko tun daga isnadin shi an fulan daga wani dan wani dan wani dan wani daga sahabi kaza manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to haka wannan malami ya haddace ya san ma'ana mutunul hadith kuma ya san asanidul hadith ya san su matukar sani hatta laqabahu hal ibn rajab alhambali yayiwa mawallafin wannan littafin abdul ghani yayi mishi laqabi da cewa amirul mu'minina fil hadith shugaban mu'mine a fagen ilimin hadisi idan aka zo kanshi to an zo mana wajen shugaba kenan a can ai ya bada kissar shi wata ran ya halarci majlisi na Hafiz Abu Musa shi Abdul Ghani ya je wajen karatu kuma wannan aka zo aka zauna kafin malam ya fito sai aka fara tattaunawa sai aka faɗi wani hadisi waɗansu ɗaliban suka ce wannan hadisin yana cikin Buhari Abdul Ghani ya ce wannan hadisin baya ciki ake gardama ake gardama har malam ya fito da Al-Hafiz Abu Musa da ya fito sai shi wannan wanda ake gardama da shi sai rubuto takarda sai ya ce malam aka mai kuma malam waye hadisi kaza yana cikin Buhari ko baya ciki da malamin ya karanta sai diba da ya ga Abdul Ghani ya ce diba manzo Allah wannan akwai shi a cikin Buhari ko babu sai ya ce babu shi sai ya ce to babu shi sai ba mai amsa kuma da shi ne kika nawa wata rana an zo ana gardama saboda mutum ne shahararre an haɗu ɗalibai suna tattauna a kan shi sai wani yake cewa wallahi Abdul Ghani ya harnace hadisi 1000 shi wa yace an dai hadi abul gani bai harrace hadisi ruwa da ruwa ce mata ce ta so
na
ake garrawa sai aka ji aka tambaye shi mallan ana gardama wani ce wai in baka harrace hadisi 200 ba matar shi ta sako yace inda sama da haka ma ya hudu cewa ta sako ba to mutum ne wanda yake an san shi ya shahara wajen sanin hadisai da kuma matanonin su thumma wasafahu bil ibadati wal wara wa husn al aqida sanan ibn rajab a can ya ambaci wato wannan malami da sifa ta yawan bautar Allah da tsantseni da kuma kyakkyawar aqida ma'ana yana da aqida wanda take kyakkyawa aqida ta hadu sunna wal jama'a malati liktifa'ihi athar as-salaf as-salih saboda bibiyan shi game da abin da ya shahi hanya ta magabata waɗanda suke managarta kan abin da ahlus sunna wal jama'a suke haka yake ma'ana mutum ne wanda yake ya gama kyakkyawar aqida kuma wannan shi abin da yake so idan mutum yanda yake da malinta da wane ne in dai babu aqida fa to fa akwai matsala ko mun baya daidaituwa malam to ka samu aqida kyakkyawa bayan shi kuma ka jajirce wajen bautar Allah da kuma tsantseni da gudun duniya da rashin yawan kudai da mun fiwa shi ne ka kai mutum zuwa ga mahallaka wa wasafahu al-muwaffaq al-muwaffaq ya siffanta shi kenan ya siffanta wa abul ghani mun ci an al-muwaffaqin kaga abokin shi ne neman ilimi ko to shi muwaffaq yake cewa kenan bi annahu rafiquhu fil ibada muwaffaq yace ai abul ghani mawlafin umda yace ai abokina ne wajen bauta mutanen da haka zai su hada ibada da mutane ba rinnin zuwa kina ta gani kenan yace abokina ne a wajen bauta fa qala sai yace ma kunna nastabiqu ila khairin illa sabaqani ilayhi illa alqalil sheda abokin shi yace ai ba mu kasance ba muna rigai-rigai wajen alkhairi magabata kenan haka Allah yace wa fi dalika falyatanafasil a wannan lamari ne wannan lahira kenan abinda ya shahi alkhairi abinda ya shahi addini to mutanen da a kan shi ne suke rigai-rigai ba rigai-rigai ba rigata ta hitaka takalmina ya hinaka mota ta hitaka injinka kaza ko waye ba irin shi ba irin da zamanin yanzu sun kaga ana munafasa to ana munafasa ne akan me alkhairi ma'ana addini kenan to al-muwaffaq ibn qudama yake cewa ba mu taba rigai-rigai ba wajen alkhairi to ba mu da shahi ibada bauta da ni da abul ghani to sai ya kere yace illa alqalil sai da wasu wurare kadan inda nake cin nasara akan shi amma galiba inda abun alkhairi ne to sai ya fi ni wa kana amiran bil ma'rufi nahiyan anil munkar ya kasance bawan Allah ne malami taqi mai umurni da kyakkyawa da hani da mumuna tarihin shi an ce hatta kasuwa yake bi idan ya ga ababe na haramu masu sai da giya ya rika hasar tulun saboda zafin shi ke baya so ya gane sabon Allah yana yi da hannun shi da halishin shi da kuma zuciyar shi shine cikinan biyadihi wa lisanihi wa jinani haka mu zai ce ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu sai yana tabbaka wannan hadisi fa'in lam yastati sai ya wa'azi fa'in lam yastati fa bi qalbihi sai ya ki abun yayi kyamace shi wala ta'khudhuhu fillahi law matala kuma game da abin da ya shahi addinin Allah baya tsoron zargin mai zargi ko ka ce yayi daidai ko ka ce bai yi daidai ba ko ya kyauta ko bai kyauta ba in dai game da abin da ya shahi addinin Allah ne to baya tsoron cece kucin mutane kuma haka Allah ya siffanta bayan shi nagari wanda cewa suna san shi, shi ma yana son su. Daga cikin siffarsu Allah ya ce su bana ba sa jin tsoron zargin mazargi. La ta'khudhu fillahi law matalaj. Su waɗannan ba ne. A game da addini babu kara. Kuma wannan shine kamata duk bawa nagari ya kasance a kan shi. Kasance har abin da shahi addini to khutut ne hamra. Kuma shahi addini wa na waɗansu jallayika ne wanda nan babu musama. Ina ta gani babu kara. Duk wanda zaka ma kara a nan duniya ne. Shi ka ibn Allah kuma ran da ka mutu shikenan fa an gama. Sai barka da Allah. Kina kenan kaka kalli kowa ka kalli Allah ka kyau ma'ana ka kyautata alaƙarka da Allah. To wannan bawa Allah mutum ne ma'ana game da abin da ya shahi addinin Allah to baya tsoron ku zage shi, ku zarge shi, ku faɗa ba ruwan shi. Kawai in dai abu ya tabbata addinin Allah ne to zai zartar da shi. To duk mutumin da ya kasance haka to akwai ƙalubale a tare da shi ko? Malaka fasada masalatina wal udata wal mubtadiina sai ya samu karo da kicbis da shugabanni da alƙalai da imbija dole ne a samu matsala su waɗannan kayan da kake so su ba haka suke so ba kan kace kuma za ka faɗi gaskiya kai ka zauna ma a ce kai malamin Allah ne kana kira zuwa ga addinin Allah babu ƙalubale to ka sa alamatu isfa tunda ai ishara ta gabata a cikin Qur'ani babu wani annabin Allah da yazo yayi kira zuwa gaskiya kuma ya sha to babu wani malamin da zai zo kuma ya kasance shine shahida man da zaka zo ka riga karatu in dai dan Allah kake yi kuma da gaske kuma gaske kake faɗa to baka haɗu da ƙalubale ba akwai wahala gaskiya akwai wahala duk da cewa wurare daban-daban ta yi a samu mutanen kirki ne amma dai duk da wannan baya yiwuwa ka rabu da ƙalubale baya yiwuwa to naka ya sha karo da sarakuna ya sha karo da alƙalai ya sha karo da 'yan bid'a walida hasala lahu adiyatun wa adawa min al-mubtadi'ina wad-dallin dan haka ne ma ya haɗu da cutarwa da adawa daga 'yan bid'a da batattu musamman game da abin da ya shahi sifofi har an taɓa kore shi daga wani gari da ƙalin yake mushi kumce kore shi wannan bayan ya rufe shi aka samu wasu malamai suka je suka mishi shafa'a da ƙarshe da kore shi ya haɗa abubuwa kala-kala malai cewa haza da abul muslihina wannan kuma shi ne ma'ana ɗabi'a ko hali da ake samu ga al-muslihina ga masu kawo gyara mutane sun yarda kai ka zama salih duk da wannan amma ba bane suke ba ka zama mutum managarci ba ruwanka da su ba za ka shawo za a yi ta zumbanka amma an kace kuma kai yanzu gyara kake so ka kawo to kuma shikenan ka janyo ma kanka wala to shi kuma Allah so yake mu kasance salihina a mu kasance kowa ya kasance salihun muslimun haka Allah yake so mu kasance ka kasance mutum nagartacce kuma mai kokarin dora mutane akan nagarta kina ta gane kuma amalan Allah ne ka gane baka zo ga mutane ba to Allah zai kawo ka kiyama kuma addinin musulunci kusan kowa dadi ne kowa mai da'awa ne to manana shine halin waɗanda suke masu kawo gyara ya sun haɗu da irin waɗannan ƙalubale wato ibnu rajab ya siffanta shi malaci wa wasafahu bil karami wal ihsani ila nas ya siffanta shi da karamci da kyautatawa zuwa ga mutane wat tawadu da kaskantar da kai da nuna cewa shi ba kowa bane wa husnul khulq da kuma kyakkyawan ɗabi'a kage wannan malami shine kamata a ci akan tafansu a dibi antu da ɗabi'a su saboda a kai labari kamar yadda suka kai labari Allah da ta da ko malai ce wa ma'a hadha haibatuhu tamla'u sudur kaga duk da haka amma haibar shi da kurjinin shi yana cika zukata kana ganin shi sai ka ga girman shi da kuma matsayin shi. Ina ta gani daga mutanen da suke almutakabbiruna sun jahilci wannan shi zo gani yake in ya huto muku yana da shi ba ma'ana shi ba lahiya bane je yake da wannan da zaku gina mashi da wannan ne zai samu haiba amma ya ga shi ga tawazu ga kaskantar da kai ga kyakkyawan dabi'a ga karamci ga kaza amma kuma duk da haka idan kana ganin shi za ka san ma'ana kwarjini da haiba shi za ta shiga cikin zuciyarka da haka kenan haiba bin gaskiya shi ne ke tabbatar da mutum wato akan wannan kenan da a takaice an ambaci siffofin shi waɗanda suke masu yawa waɗannan ne kaɗan daga ciki malam ya ce summa zakara lahu min al-musannafat ma yazidu ala 40 kitab kenan malam ibn rajab ya ambaci littattafai da ya rubuta daban-daban sun kai littafi 40 ba mujalladi 40 ba littafi daban wani mujalladi biyu wani mai hudu mai biyar ya rubuta littafi kusan littafi 40 alal aqalla saboda 40 kenan min hal kabiru dhul ajza'il adida wa min has saghirul waqi' fi juzu daga ciki akwai littattafai manya-manya ma'abuta juz'i daban-daban daga ciki kuma akwai kanana wanda bai huce dan juz'i karami haka guda wa kulluha fi tahqiqil ulumi shar'iyyati kuma dukkan littafan da yayi yayi su ne akan ma'ana abin da ya shafi ilimi na shari'a dukkan littafan da wannan sama da 40 kowannen su yana bayani ne akan ilimi na shari'a min al hadithi wal fiqh wal mawa'iz wal akhlaq wa siyar ba'd al shakhsiyat al kabira kenan ya wallafa littafi wani a ilimin hadisi wani a ilimin fiqh kamar shi wannan littafin hadisi ne kuma fiqh ne haka nan ya wallafa littafin da shahe wa'azuzzuka gyara dabi'u kai ma yayi littafi na bayani akan sira da kuma tarihin manya-manyan malamai malice wa kitabuhu alladhi ma'ana littafin shi wanda yake tare da mu wannan wanda yake hannayen mu malice al-umda kina umdatul ahkam kin yadullu ala husn ikhtiyarihi wannan yadullu ala husn ikhtiyarihi wannan yana nuni akan mafi kyawun zaben shi eh mana irin iya wallafa littafin shi wa jawdati fiqhihi da kuma irin ma'ana nagartar fiqhin shi malice fal insanu ma'rufun bi ikhtiyarihi kuma mutun ana sanin shi ne da zaben shi kawa kawa an kawo abu aka watsa da kirki bokololuwa da wanda yake takatsake da wanda yake na banza mutumin da yazo sai ya zabi na uku na karshe na banza da kazo kai ba ka gare ka ce kai wannan lahi kamar ni yaya abu da kaza da kaza da kaza ka bude ka dauko wannan ko ba haka ba amma mutumin da yazo ga ni kirkin da ake buƙata ka ce kai wannan ya san me yake to littafin shi wannan yana nuna maka matsayin shi tufiya ya rasu rahimahullahu Allah ya ji kanshi يوم الاثنين رانا الاثنين الثالث والعشرين عشرين دقو من شهر ربيع الأول دقوتن ربيع الأول من سنة 600 كنان شكرا تأري شدة نوع كأيهيشي أيهيشي تأري بيالد 40 دقاء سيموتو أتأري شدة شكرا شي 59 ko shekarar shi 59 a duniya malai ce fa bakahun nas mutane sun mishi kuka wa athnau alaihi sun mishi yabo yabo na kirki kuma na yabon da shi ne Allah yake amfani idan mutum ya rasu kaga ana yabon shi to ana san ran ya wajen Allah ma malamu to kirki amma kaje mutum ya mutu ana Allah wadai turko chalma kai mun huta to a can ma akwai matsala ورثوه بالقصائد الطوال ما نسك مش رثا أكا ولف شعر الركا ما ستوان قسك وجه نون ألحين وكما الجن واتو رأيدي نرسوش وتأسفوا على فقده mutane sun ji takeici sun ji rashin jin dadi game da ma'ana rasa shi da suka yi amma ya za su yi kuma kadarar Allah ta gabata rahimahullahu ta'ala ina wannan duka saboda irin amfanin da ake da shi saboda yanda yake wa maiwa da mutane wanda yake nuna maka cewa ashe mutumin kirki ne kamar yanda aka zana aka fada haka ne to inda wani wanda ya mutu zai zama mutane Allah kakai ne kamar yanda muka fada ai babu zancen ma wani ya kuka har ma ya tsaya da alhini akan rasuwanka malaka rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama waskanahu fasiha jannatihi Allah ya sanya shi ma'ana a cikin aljannar shi wanda take watatta wa walidina hakan nan mu ma da iyayenmu wa ikhwanana da yan uwanmu wa aqaribana da makusantanmu wa mashayikhana da malumanmu والمحسنين إلينا دون سكيو تتازوا كريم كي والمسلمين أجمعين كدك مسلمون دنيا الله تعالى يشكم مغبا كي لا ونسك رسو ونمك سوراكما إذن تام تازو الله يشكم دقافرا مالك وصلى الله وسلم سيرا دأمنشي على نبينا محمد أكام النبو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله أكي إيالين جدنشي وأصحابه أجمعين لكما سهبنشي كوكدا نعم كنن مقدمة إنا قزام
الله أكبر الله أكبر
وردنس أمقوية ديكا ما تمجي أكنشي للتالي yanzu mu ji akan sunan littafin da wanda ya wallafa littafin to sai kuma wani abu kada akan shi littafin amma lace fa inna hadhihi al'umda ma'ana wannan umda ma'ana wannan littafin da yake hannunmu nukhbatun muntaqa min asahhi athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wani zabebbe ne daga cikin mafi ingantuwan maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira ta da ne kenan wasu hadisai ne wanda aka zakulo su daga cikin mafi ingantuwa na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wadan daga ina ne aka zakulo su wa huma alkitabani aljalilani duka littafan hadisan da suke cikin wannan littafan wannan littafin al'umda to an zakulo su ne a cikin waɗansu littafai guda biyu manya-manya su ne a sahihul bukhari wa sahihul muslim kamar da za mu gani a cikin mukaddimar tashi duk littafin hadisin da ka gani to ko yana cikin sahihul bukhari ko yana cikin sahihul muslim su kuma wannan su ne a asahhul kutub ba da kitabin nan su ne mafi ingancin littattafai bayan littafin Allah wannan kuma sun samu wannan ne kallo zuwa ga sharadin da su mawalafa littafin suka dora bancin istikhara ga Allah to duk hadisin da za su rubuta a littafin to sai ya cika sharadin na hadisin ingancin wanda yake kololuwa daga ciki shine sahihul bukhari kanin shi mai bimi shine sahihul muslim amma sharuddan duka daya ne wuri daya ne kawai suka saba shi imamul bukhari ya shar'an mana ya shar'anta talaqi shi kuma imamul muslim bai shar'anta ba me yake nihi da wannan imamul bukhari ya shardanta cewa idan marawaycin hadisi yace naji wani ya gaya mini, to dole ne sai an samu a tarihi da wani da wani da sun haɗu. Misali kamar yanzu a ce malami a garin nan, akwai wani malami a Agadas, sai ya ce wani ya ce mini, amma an tabbata wannan malamin nan shi ɗan gurbi, kuma akwai malami an tabbata a Agadas, kuma sun yi zamani guda, sun rayu zamani guda. To a wajen Imam al-Bukhari har yanzu dan sun yi zamani guda ya ce ya gaya mishi shi bai yarda ba, sai a tarihi an ce ai an taɓa wani haɗuwa, misali a Damagaram, aka ce wancan ya zo shi ma nan ya tahi, kaga sun haɗa zandar ko? To sai ce to tunda an samu wannan, sai ce to ya yarda ya ji daga gare shi Imam al-Bukhari ke. Shi kuma Imam Muslim sai ya takaita kawai in dai sun yi zamani guda, kuma ya ce ya gaya mishi to shikenan, ba dole bane sai an nemi sun haɗu ko ba su haɗu ba. To kai shi inda Muslim ya dan gaza akan Imam al-Bukhari, da haka kenan Imam al-Bukhari ya kere shi wajen wannan. Dole ce su masu faɗan cewa kuma amma idan aka zo wajen tsara littafin kuma, to shi kuma Imam Muslim anan ya ci gaban Imam al-Bukhari. Da haka dai su dai waɗannan littafan guda biyu manya-manya wanda su ne mafi ingancin littafai na hadisi, to gaba ɗaya hadisan da suke cikin umda malam ya zakulo su ne daga ciki, sai dai abubuwan da ba a rasa ba. Malam shi faqad ikhtara al-mu'allif rahimahullah minhuma, duk hadisan da suke ciki ya zakulo daga cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim. Warattabaha hasba tabwib al-fuqaha fi kutub al-furu', sai ya jera waɗannan littattafan a kan babe-babe. Ina ta gane kenan irin yadda malaman fiqihu suke yin babe-babe, ma'ana na furu'a. Zaka ta furu'a ma'ana littafai na fiqihu, ya ce babu tahara, ai sai a bayani ko? To shi ya ce kitabu tahara babu kaza, sai ya zanyo hadisan, sai ya je kuma babe, to haka ya jera shi. Litakuna aunan liman hafizaha wa ta'ammala, dan littafin ya kasance, ma'ana zai kasance maka abin taimako ne wajen mi daidaita addininka da ilmantuwa da daidaita addininka ga wanda ya haddace littafin da wanda ma ya tsaya ya rubuta da littafin. Kenan zai kasance abin taimako ne ala akhzil masaili, akan daukan masaloli min adillatiha sahiha, daga dalilansu da suke ingantattu. Fa innaha usulun wa qawaid, domin tushe ne ma'ana kuma ka'idodi ne. Kenan shi wannan littafin tushe ne kuma wasu ka'idodi ne. Ya riji'u ilaiha al-muntahi, ga wurceccen malami ma yana buƙatar zuwa wannan littafin, zai kuma zuwa gare shi wajen neman tantance mas'alolika. Kuma wasullamun yas'adu bihi al-mubtadi'u, kuma matattakara ne wanda ɗalibi ƙarami zai kama daga shi wannan littafin, za ka hau ila dawawin al-islam, zuwa ga manya-manyan littafai na musulunci. An gane ko? Al-ma'thura, waɗanda aka samo su an khairi anami, daga fiyayyen halitta shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan littafin zai kasance maka ma'ana hanya ne, ɗani ne wanda zai kai ka zuwa ga manya-manyan littattafai na musulunci. To daga aya isa ko? Kina yanzu a bari mun ga abin da shahi shi sunan littafin da mawallafin littafin da kuma wani abu kaɗan daga shi littafin ya kumsa. Kina yanzu insha Allahu Allah kai mu rana ta yau muna cikin rayuyyu, kuma muna cikin koshin lafiya, kenan za mu yi khutbatul kitab, kenan lil mu'allif, muqaddimin shi mai littafin, kuma kai tsaye sai mu shiga kitabul tahara. Muna fata abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.